السلام الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بركة مدى حدوها أولا يمشي مع البركة نبو مشاء أكو قوتا ذو القعدة شكرة تدبو إياه دتالي هدو دا أشرن دا ترى حجر من ذا الله صلى الله عليه وسلم دا قبرنا مكة ذو قبرنا مدينة واندكم مشين إيداتي دا قوما قوتا شاد إياه shekara ta 2008 a lissafin Turawa za mu ci gaba da karatun tafsirin Al-Qur'ani mai girma a cikin wannan sura mai albarka Suratul Baqara wanda idan ba ku manta ba a satin da ya wuce mun karanta tafsirin Suratul Fatiha ne har zuwa ƙarshenta wanda yau insha Allah ta'ala za mu tashi akan tafsirin Suratul Baqara malam bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون
بسم الله الرحمن الرحيم الله مدرك سركي كتوى ألف لام ميم ونن Alif Lam Mim shine mabudi na ita Suratul Baqara. Abinda Suratul Baqara take karantarwa mawdu'in ta abinda take tattare da shi shine bayani akan simfi simfi da nau'i nau'i na mutane kamar haka. Tayi bayani akan simfi na mu'minai, tayi bayani akan simfi na munafikai, tayi bayani akan simfin kafirai da mushrikai. Suratul Baqara ta kunshi jawabi akan waɗannan dangin jama'a guda uku. Amma da farko Allah madaukakin sarki yayi ɗan muqaddima kaɗan kafin ya fara jawaban da zai fara yi akan waɗannan sinfi na jama'a da na gaya mana. Manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama Allah ya saukar masa da wannan Suratul Baqara ɗin a garin Madina. A shekara ta farko hijirarsa komawarsa garin Madina, wasu malaman suka ce a shekara ta biyu aka saukar da ita, ma'ana annabi yana komawa Madina shekarar ta farko aka saukar masa da Baqara, wasu kuma suka ce a fi sanati saniya. Suratul Baqara wannan suna annabi da kansa shi ya sanya mata suna Suratul Baqara, kamar yadda za mu zo mu karanta a cikin ɗaya daga cikin maganganunsa masu yawa. Sannan salafus salih magabata na ƙwarai su ma sun ambace ta da suna Suratul Baqara. Kamar yadda na gaya mana sura ce madaniya, ma'ana sura ce 'yar Madina, tana da falala da yawa wanda wannan zamana mu ba zai iya barin mu ƙididdige iya yawan falalar Suratul Baqara ba. Ibn Kathir a cikin littafin tafsirinsa ya jero falala falala na Suratul Baqara da yawa a cikin tafsirinsa. Daga ciki akwai hadisin Abi Huraira wanda Imam Tirmidhi ya rawaito wannan hadisi, kuma yace hadisi ne hasanun sahihun marfu'a, hadisi ne hasanun kuma sahih daga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Manzo Allah yana cewa la taj'alu buyutakum qubura, kada ku sanya gidajenku su zamanto kamar makwantai. Fa innal baita alladhi yuqra'u fihi suratul baqara la yadkhuluhu ash-shaytan, duk gidan da ake karanta Suratul Baqara to shaytan ba zai shige shi ba. Wanda yake so yayi wa gidansa garkuwa daga shaytan, yayi wa ɗakinsa garkuwa daga shaytan da mugun aljani, to ya rinka yawaita karanta Suratul Baqara. me yasa yake la taj'alu buyutakum qubura, kada ku sanya gidajenku su zamanto kamar makwantai. Shine makwanci makabarta kenan, ba a sallah a ciki. Ku musulmi, kada ku sanya gidajenku su zamanto irin makabarta, dan makabarta ba a sallah a ciki. Makabarta ba gurin sallah bane. Ballantana ma idan ka zo sallah ka yi karatu har ka karanta suratul baqara a ciki, kaga daga nan sai ka fahimci cewa wanda ya yi masallaci a makabarta to ya saba wa karantawar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sannan kuma yace da mu gidan da duk ai karanta suratul baqara, kamar baqara bulala ce ga dukkan wani wato shaydani mai taurin kai. Shesa yana daga cikin abin da ya faru a tajruba yau da gobe, mutumin da yake da matsala ta mashul jin shafa na aljan, akan yi masa wasiya da ya lazimci karanta suratul baqara. Gida din gurungun din san ana karatun baqara, mugun aljani bai isa zauna a ciki ba, ballantana zuciyar da ko kwakwalwar da ake karanta mata suratul baqara a koyaushe. Ga hadithin Imam Muslim, hadithin Abi Umama, shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ikra'ul baqara, to anan ne annabi ya sa mata suna baqara. Ku karanta al-baqara. Wai ne yasa aka ce da ita al-baqara, aka sa mata suna al-baqara? Al-baqara ana nufin saniya, li'annahu warada zikrul baqara fiha, saboda ambaton wannan saniya ya zo a cikinta. Akwai kissa ta saniya, za mu zo mu karanta me ya faru. Manzo Allah ce ikra'ul baqara, ku rinka karanta suratul baqara. Fa inna akhdaha baraka, saboda karanta suratul baqara albarka ne. Mutum ya dauki baqara yana karanta ta, to zai samu albarka. Sannan wa tarkuha hasara, barin karanta suratul baqara hasara ne. Dan adam ya zamanto bai karanta baqara to hasara ne. Kowace sura ta Al-Qur'ani yana da kyau mutum ya lazimci karanta ta, amma musamman suratul baqara, saboda za ta baka kariya da gangan jikinka da kuma lafiyarka. Wala yastati'uha al-batala, manzo Allah ya ce wa shaydanu matsafa ba su isa ba su yi fito na fito da suratul baqara. Ma'ana duk wanda yake karanta baqara to ya fi karfin dukkan wani matsafi, ya fi karfin dukkan wani mai makirci, ya fi karfin dukkan wani mai nufin dan adam da wata illa. Bayan wannan kuma Allah madaukin sarki ya bude ta da alif lam mim. Kafin mu ce me akan alif lam mim, malamai sun sabani akan adadin ayoyin da ke cikin suratul baqara. Wasu malaman suka ce ayoyin cikin suratul baqara 285 daidai. Wannan shine ra'ayin malaman Makka, qurra'u na Makka da na Madina da kuma na kasar Sham. Mutanen Makka da na Madina da na Sham suka ce ayoyin suratul baqara 285. Malaman Kufa kuma suka ce a 286. Sai malaman Basra, wanda su ne adadin su yafi yawa, suka ce aya 287. Me yasa aka samu wannan sabani? Akwai wuraren da wasu sun sanya ayoyi ne a wurin, a nuskarsu, a riwayarsu ayoyi ne a wurin, amma wasu kuma ba su mai da su aya ba, suka sa su kamar ruwa kafi ne. To shi ne ake samun wannan bambanci ɗin. Allah madaukakin sarki yake cewa alif lam mim. Wannan alif lam mim da irin wannan harafin da sauran harufa, kaf ha ya ayn sad alif lam ra ha mim nun kaf da sauran makamantansu, sune waɗanda ake ce da su al-huruful muqatta'a. Al-huruf al-muqatta'a wasu harufa ne da aka kawo su a farkon wasu daga cikin surori na Al-Qur'ani. Imam Ibn Ashur a cikin tafsirinsa At-Tahrir wa At-Tanwir yake cewa wannan lafazi na alif lam mim din ya buga kan malamai jewa sun yi sabani maganganu jewa dangane da menene ake nufi da alif lam mim din nan da kuma sauran harufa al-hurufun muqatta surori dai a cikin alqur'ani da suke da irin waɗannan ha mim kaf nun da su sad da kaf da kafa ya aisa da makamantan waɗannan sura sura guda 29 ne a cikin alqur'ani Allah da hikima irin tasa sai sanya harufan da aka yi amfani da su wajen kawo waɗannan alhuruful muqatta'a rabin huruful hijaiyya ne harafi ne guda 14 daidai inda zaka kididdiga ka bibici ayoyin ka bibici surorin alqur'ani waɗanda suke da waɗannan alhuruful muqatta'a za ga guda 29 ne sannan kuma da zaka bibici harufan da Allah yayi amfani da su da zaka harufan da Allah yayi amfani da su din wajen kawo waɗannan alhuruful muqatta'a din zaka tare da su akwai hamza alifun da hamza kenan akwai ha'un akwai ra'un akwai sinun akwai sadun akwai ta'un akwai ainun akwai qafun akwai kafun akwai lamun akwai mimun akwai nunun sannan kuma akwai ya'un akwai kuma ha'un waɗannan su ne harufa guda 14 rabin huruful hijaiyya sai ya ɗauki rabi sai ya bar rabi menene hikimar Allahu alam to me ake nufi da alif lam mim wasu suka ce abinda ake nufi da alif lam mim Allahu alamu Allah shi ya san me yake nufi da alif lam mim kuma wannan fa shine abin da dole zaka zo ka faɗa in ka je ka dawo saboda malamai sun yi sabani kowa ya faɗa al-mufassirun suka ce kullun yudilu bi dalwihi kowa yana faɗin irin abin da Allah hore masa wasu suka ce sunan Allah ne sunan nakin Allah ne anan kowane harafi dai yana matsayin sunan Allah ne kamar yadda zamu zo mu bayani wasu kuma suka ce a'a Allah ya kawo su ne kai dan ya bude sura yanzu makulli da zaka bude kofa ko mabudi da zaka bude kofa ai kowa za ga yadda irin hakwaran sa ko ba ka bane zaka zo ka ce me wannan hakuri yake nufi me yasa wannan yayi ciki me yasa wannan yayi waje kowane daki da makullin da yake bude shi ko kuma ka ce kowace kwado da makullin da yake bude shi to kowace sura kuma akwai harufan da suke bude ta wata Allah ga dama ya bude kawai ya shiga maganar direct ina fata ana fahimta kamar yadda kai ma sanan ɗakin ka idan ka zo babu kwado haka zaka shiga direct ba wanda zai ce da kai me yasa ka shiga kamar yadda kuma sanan kai da ba ka sa kwado ka gargane ba ka shi waɗannan kamar makullai ne da aka yi na shiga surori wasu kuma suka ce a an yi ne an kawo su ne dan a nuna wato mu'jiza ta alqur'ani wato huruf ne na tahaddi ba wanda ya isa ya yi irin wannan din yayin da zai zo ya magana ka kawo wannan harufa sannan kuma ka kawo magana da take da alaka da wannan harufan dan malaman tafsiri cikin kwarewar da Allah ya musu wasu din da suka zurfafa bincike cewa harufa suna da ma'ana suka ce ai kowane harafi da kaga Allah ya kawo to insha Allah ta'ala a aya ta gaba ta farko ko ta biyu ko ta uku za ga Allah ya kawo ayar da take da alaka da waɗannan harufa din da haka shi akwai manufa ta kawo su ba wai haka kawai saka kai aka kawo su ba waɗannan wasu malaman suke cewa da wannan harafin da wani makamancinsa yana cikin al-mutashabih alladhi ista'sara Allahu bi ilmihi wanda Allah ne yake banci kansa da sanin sa. To amma wannan fassarar zaki iya bada yar matsala kadan. Matsalar ita ce kenan yanzu Allah madaukin sarki ya saukar da wani abu a cikin Alkur'ani da ba san ma'anarsa ba. Ku fahimta ba ku? Idan aka ce ba san ma'anar waɗannan ba, kenan a cikin Alkur'ani akwai abinda Allah ya saukar amma ba a san me yake nufi ba. Kuma me ya manufar saukar da Alkur'ani? A yi wa mutane bayani su gane. Sai za a wasu ce a suna da ma'ana. Wasu ce sirrin Alkur'ani ne. Mu mun yi imani da zahirin Alkur'ani, kowane abu yana da sirri. Kamar yadda Sayyidina Abubakar yake faɗa, fi kulli kitabin sirr, kowane littafi yana da sirri irin nasa, wa sirrullahi ta'ala fil Qur'an awail suwar. Abubakar yake kowace sura ko kowane littafi yana da sirri. Sirrin Ubangiji a cikin Alkur'ani shine wannan farko-farkon sura Al-Hurufil Muqatta'a din. Wannan sirri ne na Ubangiji da yake banci kansa da shi. Wannan shine tafsirin da Sayyidina Abubakar yayi. To aka ce menene amfanin kawo su? Amfanin kawo shi ne don ka yi imani da su, ka yarda cewa lalle akwai abin da Allah yake banci kansa da shi. Sannan kuma wasu suka ce wannan kamar yadda Ali ibn Abi Talib yake faɗa, yace wannan yana cikin abubuwa da suke zaɓaɓɓu a cikin Alkur'ani mai girma. Yace li kulli kitabin safwa wa safwatu hadha alkitab alhurufu tahajji. Wannan alhurufu tahajji ko alhurufu almuqatta'a sune abubuwa da suke zaɓaɓɓu keɓantattu wanda Allah madaukin sarki ya zaɓe su. Wasu da cikin malamai suka ce kar ma ku wahal da kanku suna da ma'ana. Wannan alif lam mim kaf ha ya ain sad sad kaf ha mim duk suna da ma'ana, ba wai ya saka aka kawo su ba. Kowane harafi mabudi ne daga cikin wato a farkon sura daga cikin sunnin Allah tabaraka wataala. Haka Abdullahi dan Abbas ya faɗa, yace kowane harafi guda ɗaya anan kamar alama ne daga cikin sunnin Allah tabaraka wataala. Yanzu misali idan ka ce kaf ha ya ain sad, yace kaf din nan tana nufin alkafi, sunan Allah kenan. Sannan kuma ha'un din nan tana nufin alhadi, ya'un din nan tana nufin hakim. Kaga hakim akwai ya, shine ma'anar wannan ya din kaf ha ya hakim. Al'ain din nan fa al'alim, sadifa ana nufin sadiq, yana cikin sifar Allah mai gaskiya ne. To da haka aka ce alif lam mim sad, me ake nufi? Yace abinda ake nufi ana Allahu al-Malik as-Sadiq. Ana Allahu al-Malik as-Sadiq a cikin wannan ma'ana. Wannan shine ɗaya daga cikin ruwayoyi daga cikin ruwayoyin Abdullahi dan Abbas, Allah madaukin sarki ya ƙara masa yarda. To a nan gurin abinda nake so mu fita da shi shine me ya kamata mu ɗauka. Akwai magana ta ƙarshe da malamai suka ce wannan suna da ma'ana, ma'anar su rantsuwa ne da Allah madaukin sarki yake cewa alif lam mim. To kamar yana nufin yayi rantsuwa ne, ma'anar su rantsuwa ne. A wani gurin kuma idan ya zo sai canja usulubin rantsuwa, ya rantse ne da waɗannan harufa don ya maka bayani akan falalarsu. Su falalan harufan, harufan suna da falala keɓantattu. To da ƙarshen ƙarshe dai abinda na ga da yawa daga cikin malaman tafsiri suka faɗa shine lalle kam akwai malaman da sun yi ijtihadi, sun yi ƙoƙari wajen faɗin ma'anonin waɗannan, amma dai ba a samu riwaya daga manzon Allah da ya fassara ma'anan alif lam mim ba. Ba a samu riwaya ingantacciya tabbatacciya daga shi Annabi sallallahu alaihi wa sallam ba. Sannan duk riwayoyin da aka samu daga sahabbai ko tabi'ai ko kuma dukkan wasu salaf, riwayat ne tabbatattu daga gare su, amma riwayat ne ijtihadiyya. ma'ana sun yi dai iya kokarin su ne din su fitar da ma'ana ta alqur'ani sai sa wasu idan sun zo daga ƙarshe sai su ce Allahu a'lam Allah shi ya bar kansa sani dangane da wannan ma'ana din zalikal kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqina yace zalikal kitabu ai wancaninka shine wannan littafi la rayba fihi wanda babu kokon to ko shakka a cikin sa sai kace hudallil muttaqina alladhina yu'minuna bil ghaibi idan ka tsaya anan kenan ma'anar yanda zaka baka zalikal kitabu la rayba fihi wannan shine littafin da babu kokonto babu shakka a cikin sa zance ya kare hudallil muttaqina alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna salata wa mimma razaqnahum yunfiqun shi kuma dai littafin cikin sufan sa shiriya ne ga masu takawar da sun yi imani da gaibu kuma suna tsayar da sallah sannan kuma cikin abin da muka azurta su suna ciyarwa fassara ta farko kenan in kaga dama ka ce zalikal kitabu la rayba lalle wannan littafi ne ko shakka babu littafin Allah ne ko shakka babu littafi ne na Allah fihi hudan lil muttaqin a cikin sa akwai shari'a ga masu takawa fahimta su waye masu takawa sifar shine sun yi imani da gaibi kuma suna tsayar da sallah sannan suna ciyarwa dangane da abin da muka ba su to shi yasa a gurin malaman karatu na Qur'ani ko malaman tajwidi ko qurra'u idan ka zo nan in ka lura akwai wasu digo-digo guda uku akan ba'un din nan da fa da ha'un din nan to a ka'idar karatun alqur'ani idan ka zo sai dai karanta zalikal kitabu la rayba ya halatta ka tsaya da akan ɗaya daga cikin su amma ba za ka tsaya akan dukan su ba sai ka ce zalikal kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin ko ka ce zalikal kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin amma dai ba za ka ce zalikal kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin ba za ka faɗi haka ba saboda ka ga waƙafi guda biyu a kai kuma ka ɗauki wannan ita ce ka'ida ga dukkan alama da ka gani a cikin alqur'ani mai irin wannan ɗige-ɗige ɗin guda uku a wuri guda ina fata ana fahimta jayyid Allah ce zalikal kitabu la rayba fihi to kalmar zalika ɗin nan malaman nawa suka ce ismul ishara ne lil ba'idi al muzakkar suna ne da ake amfani da shi don nuna wani abu namiji kuma abin yana nesa yanzu idan ina so in nuna wancan mutumin da yake bakin kofa a ka'ida ta larabci sai dai in ce zalikar rajul aljalisu inda albawwab wancan mutumin da yake zaune a gindin kofa amma idan ina so ne magana da wannan bawan Allah sai ce hadhar rajul wannan mutum kaga kenan akwai ismul ishara lil ba'idi al muzakkar akwai kuma ismul ishara lil qaribi al muzakkar ismul ishara lil ba'idi al muzakkar shine zalika wasmul ishara lil qaribi al muzakkar shine hadha wannan namiji kenan to idan mace ce kuma fa sai ka ce tilka waccar tilka darul akhiratu naj'aluha lilladhina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wal aqibatu lil muttaqin tilka min anba'il ghaib nuhihi ilayk tilka ar-rusul faddalna ba'dahum ala ba'd idan kuma ta kusa ce fa sai ka ce halihi binti wannan ƴata ce wannan suna na kusa kenan to a wannan halihi din ya halatta ka ce hatihi akan ce kuma hatihi ana amfani da shi ga ma'anar halihi kaman ce halihi kutub ya halatta a rarci in ce hatihi kutub هل قال لكم يوى هذه بنتي أي هاته بنتي هذه الصور هاته الصور وانا أسلوب إمام ابن عاشور يكن يأمفاني لشيء أتشكين لتاف التفسير التعليل والتنوير يوى يكن يأمفاني لوانا سننكم مالبا لا ربشي نلقى سنة يأمفاني لإرم وأننا تو yanzu mu dauki wannan dalika alkitabul arabi fi to idan mun ce dalikan nan yana ana amfani ne da shi akan nuni akan wani abin da yake nesa to yaya za a yi amfani da dalikan nan akan kuma alqurani alhalin kuma gashi nan a kusa kun fahimta ba an ce na nesa bane ai babu wani tawili anan tunda dalika ake amfani da shi ko to wai suka ce dalikal kitabu بذا أتي وانتل لتاف با فكتي أي هذا الكتاب وهو القرآن حتى إمام البغوي يبصر أتكين تفسير ذا ذلك هنا بمعنى هذا كوي كداود ذلك أن ننتنى لفن هذا تولن ذي يبامو إشكالي إشكالي شيني يا يذاي أنفاني دا كلمر ذا تكي نولي أكل نيسا كما أفسر أتدع بسنش شيني سكتي تقدير رنشن شيني كتي أي هذا الله يلا نفوق أي هذا ذلك الكتاب ولا شيني وان كل الكتاب عند مكباك الأباري تندع هكا سكا أول شيء إمام الفراء يكتشو وكان الله تبارك وتعالى قد وعد نبيه صلى الله عليه وسلم للي الله مدى تسركي آية القولي وأن نبنسى أن ينزل عليه أو أن ينزل عليه كتابا لا ينفوه الماء ألا ييو من ذن ألا القولي كي أذن سوكر مكدا لتافن دروا بايا بوجيش قرآني با إن الله كجيب هاش أتكي روا كأجيش روا بذي بوجيش تودى سروا بايا بوجيتا معنى أبن دعي كنزي كومي بدأي كومي زي جيدا فارباب أبن دعي شاري القرآني ta fahimci wannan ba ruwa ba ko wani abin da yake ruwa ma nawa ne ake samu a zo a yi gobara a daki guda sai ga gobarar ta ci komai amma ta kewaye Qur'anin ta bashi akwai inda ta zo ta ci komai ta cinye komai ta zo Qur'anin sai ta kama bangon wannan gilaf din bango wannan na kwali din sai ta cinye shi amma ainihin Qur'anin sai ta bashi saboda Allah ya alƙawarin baqa'uhu tabbatarsa ولا يخلق الكثرة الرد كما شيء القرآن بايا صوفا ويسبو ده يوان أنكرن تاشي يوان كرن تاشي بايا فايا زمان أقول لتاتي على رمى قرانا على رمى غني تباك بري وان دي قل وجن قرآن كل إذا يدو كرن تاشي دي ينا شوك إن كرن تاشي إنا جن دا تنسى بايا قوشي لشي بايا وداتوا لشي yayin da Allah madaukin sarki ya saukar da alqur'ani mai da man tuntul azal Allah ya wa annabi alqawarin cewa zai saukar mai da wani littafi mai wannan suba din to yayin da Allah ya saukar masa alqur'ani sai yake da shi hadha wannan zalikal kitab alladhi wa'adtuka an unzilahu alayka fit tawrati wal injil wannan shine wancan littafin da nayi maka alƙawari zan saukar maka tun a cikin at-taura na fada kuma a cikin linjila ma na fada wa ala lisanin nabiyina min qablik kuma a harshen annabawan da suka gabace ka din na fada to kaga wannan shine tafsirin bai da zaka fassara kenan wannan zalika din akwai wani abu muqaddar kenan ana qaddara hada dan zan ce yafi dadi hada zalika alkitabu alladhi wa'adtuka an unzilahu ilayka wannan shine littafin da ne alƙawari zan saukar maka a harshen annabawa da suka gabace ka a wata riwaya Imam Ibn Kaysan yake faɗa kamar yadda Imam Al-Baghawi ya kawo cikin tafsirin cewa a inna Allah ta'ala anzala qabla surati al-Baqara suran kazzaba biha al-mushrikun kafin surati al-Baqara Allah ya saukar da wasu surori wanda kafirai suka ƙaryata su suka ce cewa duk ƙarya ne ثم أنزل الله تبارك وتعالى سورة البقرة daga baya Allah madaukin sarki ya saukar da surah al-baqara to shine sai yake cewa zalikal kitabu wancan littafin alqur'ani ke ne yake nufi yace ai yani ma taqaddama albaqara min as-suwar la shakka fi zalikal kitab alqur'anin da ya gabata surorin da suka gabata wadanda ba baqara ba wadancan ake nufi wanda suka gabata din nan wallahi babu shakka a cikin da cewa kafirai sun kare ta su ina fata ana fahimta kamar Allah yana bashi labari ne cewa surorin da suka kare ta kafin suratul baqara zalikal kitab to wancan littafin wancan surorin la raiba fihi babu shakka fa a cikin su kamar yanda ita kanta suratul baqara babu shakka a cikin ta hudan lil muttaqin fihi hudan lil muttaqin a cikin alqur'ani akwai shiriya ga ainihin wato masu takawa masu tsoron Allah Allah ubangiji ka shiryar da mu dangane da shiriyar a cikin alqur'ani anan gurin kalmar huda tana nufin ai fihi rushdan wa bayanan li ahli taqwa a cikin alqur'ani akwai shiriya da bayani ga masu takawa wasu kace nasbi ne ala alhal ai hadiyan shi wannan alqur'ani me yakan kace fihi hudan ai yani hadiyan lil muttaqin taqdiruhu la raiba fi hidayatihi lil muttaqin babu shakka dangane da shiryar wanda alqur'ani yake yi wa masu takawa abinda ake nufi da alhuda kuma shine duk abinda dan adam zai iya shiryuwa da shi abinda idan dan adam ya karanta shi zai gane zai doro akan hanya ta daidai shine ake nufi da alhuda lil muttaqin fa masu takawa ya'ni al mu'minin ana nufin wato mu'mine kamar yadda Abdullahi dan Abbas yake faɗa al muttaqi man yattaqi shirka wal kaba'ira wal fawahisha kaga mai takawa shine wanda yake kiyayewa shirka da kaba'ira manya-manyan zunubai da alfawahid da kuma sauran wato laifuka da sabawa Allah an ciro kalmar at-taqwa ne daga al-ittiqa'u al-ittiqa'u asalin al-ittiqa'u a larabci an ciro ma'anarsa shine al-hajzu baina shay'ain ka shiga tsakanin wasu abubuwa guda biyu shine al-ittiqa'u shine ake cewa a larabci suka ce ittaqa fulanun bi tursihi ittaqa fulanun bi tursihi wane yayi amfani da garkuwarsa ya kare kanshi kaga da ka dauko garkuwa ka kare kanka yana nufin cewa ka sanya wani abu tsakanin abin da zai cuce ka wannan shine ake nufin al ittaqa aj'alahu hajidan baina nafsihi wa baina ma yaqsiduhu ya sanya shi zamanto wato mai shamaki tsakanin kansa da kuma abin da wani yake nufin sa ya zo a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza marra al ba'su ittaqaina bi rasulillah sahabbai suke cewa a riwayar imam muslim a cikin kitabul jihad was siyar idan wato yaki yayi yaki aka fara gubzawa yaki yayi tsanani ittaqaina bi rasulillah muka dawo bayan annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya faru a ghazwatul hunain a yakin hunain da aka zo yakin hunain suka tafi da adadi mai yawa da yawan gaske sai sabbai suke cewa lan nughla bal yawma min qilla yau dai in dan mu kadan ne to ba za a rinjaye mu ba ai mun gama da su yau kamun kaji za mu yi musu suka yi alfahari bi kasaratihim da yawan su sai Allah ya nuna musu ashe ba yawa shi ke sa kai nasara akan abokin gaba ba a'a taqwa tsoron Allah bin Allah yi masa da'a da aka zo ana yaki suna ganin kadan ne suna ganin kadan ne abokan gaban nan suna matsowa suke ta kashe mutane malam sai da ta kai ga sahabbai da abun yayi tsanani fa malam gaba ki diska dawo bayan annabi sallallahu alaihi wasallam da Allah ya tashi yana rike mayafinsa yana rike da takobi da makami yana cewa ana annabiyyu la kadi ana ibn abdul muttalib ni ne annabi ba wai da ƙarya ba kuma ni ne dan gidan abdul muttalib yayi hasara wanda annabi ya kashe shi yayi hasara wanda ya kashe annabi babu riba wanda ya kashe annabi ya shiga uku wanda kuma annabi yayi amfani da takobi ya sare shi shi ma ya shiga uku to kalmar ittaqaina bi rasulillah kaga muna sanya manzo Allah ya zamanto wukaya wato muna sanya shi zamanto hajis kai tsakanin mu da shi Umar ibn Abdul Aziz yana faɗa at-taqwa shine tarku ma harrama Allah kabar abinda Allah ya haramta wa ada'u maftarada Allah fa aikata abinda Allah ya farlanta bar abinda Allah ya haramta aikata abinda Allah ya farlanta wannan shine taqwa fa ma razaqa Allah
بعد ذلك فهو خير الى خير duk abin da Allah kuma ya azurta ka bayan wannan to wannan kuma alkhairi ne akan alkhairi ina fata ana fahimta shi ne suka ce shine al-iftida'u bin nabi kenan koyi da manzo Allah bayan ka daina yin haram kuma ka aikata abin da aka fallanta ma sannan kuma ka zo ka rike annabi kana koyi da shi to wannan khairun ne ila khair wannan alkhairi ne akan alkhairi Allah madaukin sarki yayi bayani akan sifofin wasu masu takawa a cikin wata aya cikin Bakara ko laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal-maghribi walakinnal birra man amana billahi ko wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dawil qurba wal yatama wal masakin wabn as-sabil ko wal masakin wabn as-sabil wal wasailin wa fir-riqab وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون وإن من صفوفي دعك فبعد سوالنا آية إن تشكين ليس البر توجيتك ورولي تقليبان دعا سولي أكي نفيد ما ستقوى الله يسن يوم تشكين واتو ما ستقوى lallai samun takawa da tsoron Allah wannan shine abin da yafi dacewa bawa ya sifantu da shi duk wanda yake mai tsoron Allah ne to shine zaka ga ya samu dace a rayuwarsa kuma shine zaka ga ya rayu akan abin da Allah yake so wanda kuma duk ya rayu akan kishiyar takawa da rashin tsoron Allah to zaka ga yana sabawa Allah a cikin al'amuransa ko zaka ga baya ma jin tsoron kowa Allah madaukin sarki ya nuna cewa duk alqur'ani shine takawa ka rike littafin Allah shine sama da kowane littafi kada a baka wani abu a ce da kai yafi alqur'ani zada kada a baka wani tsari a ce da kai ka wanci kalar da tsarin alqur'ani ka bi tsarin da ba na alqur'ani ba a raba ka da dokar Allah wanda yake shine al-khaliqu ba wai al-makhluq ba a raba ka da dokar Allah da maganar Allah wanda shine al-ma'budu ba wai al-abidu ba a hada ka da tsari ko a hada ka da tunani na wani dan adam kaga wannan ba karamin tabewa bane kwarai da gaske wannan alqur'ani qul huwa lil ladina amanu hudan wa shifaa'un wal ladina la yu'minuna fi azanihim waqr wa huwa 'alayhim 'ama ulaika yunaduna min makanin ba'id Allah ce wannan alqur'ani shiriya ce ga duk wadanda suka yi imani kuma waraka ne gare su dangane da tututtuka na shirka tututtuka na bid'a tututtuka na hasada tututtuka na aikata haram tututtuka na gangan jiki ma alqur'ani yana magancewa wala nazzilu min alqur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara wannan yana nuna mana cewa shi duk wanda ya rungumi alqur'ani to ya rungumi babban rabo insha Allah ta alladhina yu'minuna bil ghaib lalle bayan Allah na gari sun yi waɗanda suka yi imani da gaibu al-gaibu ma gaba anka abinda ake nemi da gaibu shine duk abin da ya koya gare ka baka san shi ba a lugha ta larabci a ka'ida ta larabci yanzu zan iya cewa abin da yake bayan wannan Allah na cikin masallaci ni gaibu ne a gurina saboda yanzu ban isa in ce ma mutanen da suke zaune a bayan wannan Allah a tsaye suke ko a zaune ba dariya suke ko kuka suke suna da Qur'ani ko wasu da Qur'ani saboda ba ni gani ina fata ana fahimta yanzu abin da yake saman masallacin nan wataƙila akwai tsuntsu wataƙila akwai ganye amma da ni da kai ba mu san faɗa ba saboda gaba Allah ya buya gare mu abin da yake gudana yanzu a rawun din gidan Murtala gaibu ne a gare mu saboda yanzu ba wanda isa yace mota kwaya biyar ce suke zagayawa ba wanda isa yace a ga wannan asaba ne yana bi a ga wani mai babbar mota ne yanzu kai saka fada ba saboda gaibu ne a gare ka to menene wai ake nufi da gaibu a nan gurin da farko ma tukunna menene ake nufi da imani din alladina yu'minuna bil ghaib ay alladina yusaddiquna bil ghaib sune masu gaskata gaibu al iman huna bi ma'ana at tasdiq bil qalbi kamar yadda Allah yana cewa wa ma anta bi mu'minin lana walau kunna sadiqin a cikin kisar annabi yusuf ai wa ma anta bi musaddiqin lana walau kunna sadiqin kai ba mai gaskata mu bane kalmar mu'min anan tana nufin at-tasdiqu kenan dan al-iman tana zuwa bi ma'ana as-sidqu a lugha ta larabci aiwa ma anta bi musaddiqin lana amma a shari'ar musulunci abinda ake nufi da al-iman shine al-i'tiqadu bil qalbi wal iqraru bil lisani wal 'amalu bil arkani wannan shine al-iman kai kuduri a cikin zuciyarka cewa babu abun bauta da cancanta da dacewa sai Allah sannan kuma ka tabbatar a harshenka cewa babu abun bautawa da cancanta da dacewa sai Allah ka ce la ilaha illallah kenan wal 'amalu bil arkan sannan kuma kai aiki da gangan jikinka imani ɗan uwana baya tabbata sai da wannan rukunai guda uku na farko al i'tiqad bil qalb la budda an ya'taqid al insanu fi qararati qalbihi dole ne mutum yayi kuduri a cikin zuciyarsa cewa lallai fa akwai wani wanda yake bautawa daya kenan wannan fa bai wadatar ba kai wai ka ji a ranka cewa akwai Allah kuma shi kadai ne abun bauta sai kai shiru a dole kuma kai furuci a harshenka ka fada a harshe la ilaha illallah muhammadur rasulullah babu abun bauta a cancanta sai Allah kuma annabi muhammad manzon Allah ne wadannan guda biyun ma ba su isa ba sai mun ga al'amalu bil arkani kai aiki da gangan jiki dan wani zai iya ce ma a zuciyarsa ya yarda akwai Allah kuma ya yarda manzon Allah manzon Allah ne sannan kuma ya faɗa maka a baki amma sai muka ga baka sallah baka azumi baka yin dukkan wasu awamir na umarnin ubangiji baka yi wannan ya nuna baka da imani da haka imani yana da ƙwarƙuku ne kuduri a zuciya furuci a harshe aiki da gangan jiki wannan shine ake nufi da imani amma duk imanin da bai cika wannan sharuɗa ba to wallahi wannan ba imani bane ba alladina yu'minuna bil ghaibi sune waɗanda suke imani da ghaibi abinda ake nufi da ghaibi kuma anan malamai sun sabani ko suka ce kullama umirta bihi min al iman kullama umirta bil imani bihi duk abinda aka umarce ka kai imani da shi shine ghaibi kima ga ba an basarika abinda ba gani ba wasu suka ce kaga anan gurin ubangiji gaibu ne inda ba ganshi ba manzon Allah yakan zama gaibu a gurin wasu wasu kuma ba gaibu bane yanzu da ni da kai manzon Allah gaibu ne a gurin mu saboda bai mu ganshi ba ina fata ana fahimta amma umirna bil imani bihi wa qad amanna bihi an umarce mu imani da shi kuma mun yi imani da shi din sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam wasu kuma suka ce mala'iku ba zai buri ba wanda yake ganin mala'ika babu shi wanda zai ce ga mala'ika ya gan shi sai dai annabawan Allah sai dai Allah yakan sa mala'iku su rikide da wata rikida ka iya zuwa ka gan su kamar yadda ya tabbata a wasu nasofi wanda ba lokacin ambatar su bane ba amma al mala'ika min al ghaib alladhina yu'minuna bil ghaib ay yu'minuna bil mala'ika suna yi imani da mala'iku wal ba'th wal janna tada iqama ay wai tada qiyama da al janna qiyama ka ga baka ganta ba da ni da kai ba wanda yake al qiyama ka ga gaibu ne sannan kuma al janna ana babu labarin al janna uiddat lil muttaqin wan nar da wuta uiddat lil kafirin duka ba mu gani da ƙwayar idan mu ba والصراط والميزان الصراط والميزان با wanda ya gani amma mun yi imani da su wannan shine ake cewa gaibu wasu ma suka ce kai abinda ake nufi da alladhina yu'minuna bil ghaibi kamar yadda na faɗa dun gurgum ai alladhina yu'minuna billahi sune waɗanda suke yin imani da Allah wasu suka ce al ghaibu al qur'an wasu kuma suka ce alladhina yu'minuna bil akhirah wasu kuma suka ce al ghaibu al wahyi sune waɗanda suke imani da wahyi وعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وسكم سكتي قدرة اتشغيه قدرة إذا الله قدر وتقيل لن شكر بي وترى نظر كالوكي من الزئيب الأبري فقدرة فيدد ونه ونبينا تكون واتو الغيب الذين يؤمنون بالغيب سوري وتنسكري إيماني daga cikin abun da muka ba su war rizqu ismun likulli ma yuntafa'u bihi arziki shine duk abun da ake amfanuwa da shi hatta alwalad wal ab da 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 bawa duk ana nufin arziki ne ku ciyar cikin abun da Allah ya ba ku asalin wato arziku a larabci ana nufin alhazzu wan nasib rabu
shine arziki duk abin da aka baka na rabo aka yanka maka wannan shine arziki yunfiquna kuma ana nufin yatasaddaqun suna bada sadaka ay yunfiquna fi sabilillahi wa ta'ati bayan Allah mu'mine suna ciyarwa wajen taimakawa addinin Allah ba sa rauni wajen taimakawa addini ba sa kasa a guye wajen taimakawa addini wannan shine sifa ta imani ta yanda yau zaka ga musulmi suna da rauni akan wannan matsala ta infaki taimakawa addinin Allah idan kana so ka gane yanda abokanan gaba suka yi mana fintinkau suka ketare mu da dai baka tunanin cewa watakila zamu iya iso su je ka cucucin suka gani suna gina cuci su gyara ta fiye da dakunan da suke kwana su sa wa cuci AC su sa masa kujeru cushion a sa carpet a sa fulawa a gyara shi a killace shi a tsaftace shi sana masu kula da shi da rana masu kula da shi da daddare masu kula da shi da waye amma yau duba masallatan musulmi ka je ka gani akwai masallacin da idan ka je kai sallah a ciki insha Allah kana da farar riga in ka tashi sai ka je ka wanke ta saboda tsabar datti ga yana masallaci rashin lura da shi kaga masallaci ban daki ya cika mutane suna ta ba haya ba a gyara ba
amma unzila min qablika kuma sun yi imani da abin da aka saukar kafin kai shine at-taura da injila da sauran al-kutubul munazzala ala anbiya'illahi alayhi wassalatu wassalam da sauran littafai da aka saukarwa annabawa da suka gabace ka irin su at-taura injila zabura suhuf ibrahima wa musa da wanda ma mu ba san su ba duk sun yi imani da su mu'minai duk da cewa ba ba ga taura ba ba ga injila ba ba ga zabura ba ga suhuf ibrahima wa musa ba amma kai imani cewa littafai ne na Allah kamar yadda Allah ya saukar da alqurani har kuma Allah ya saukar da waɗannan littafai da sauran annabawa wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun dangane da lahira kuma wa bil akhira ay wa bid daril akhira su mu'mini nagari dangane da gidan lahira ay sun yi yaqini sun sakantance tabbas lalle akwai lahira kuma tabbas za su je lahira an ambaci lahira ne da al akhira daga kalmar al akhir ne ko al akhir ana nufin na ƙarshe sai aka ce al akhirati wa bil akhirati dangane da gidan ƙarshe sai malamai suka ce an ambaci lahira ne dai da al akhira dan saboda ita ce a ƙarshe duk abin da bawa yayya gama a rayuwarsa ƙarshen tika dai take ita za a ji musun me ce duniya bid duniya an ambaci duniya ne da duniya lidunuha min al akhira saboda tana kusa da lahira dan an ce a duniya ana nufin abin da yake kusa an gane ko abin da yake kusa da kai zan iya ce da kai udunu ilayya ko udunu minni kamar so kenan kutufuha daniya ƴaƴan itatuwan gidan aljanna da ake kira daniya a ƙasa suke a kusa a duniya tana kusa da lahira shine ma'anar ad-duniya al-akhira fa yani hiya darul allati ita ce gidan nan da ba'da ma'ishati ad-duniya bayan rayuwa ta duniya zaka je ka rayu a cikin ta ita ce ta ƙarshe babu wani abu bayan lahira kuma ai duk rayuwar da dan adam zai yi a cikin la rayuwa ce ta lahira in ma shakiran wa in ma kafura an gane ko dai na dama ko na hagu wa bil akhirati hum yuqinun lalle su masu kankancewa ne ayyu sayqinuna annaha ka'ina lalle suna su kankancewa lahira kiyama za ta kasance tabbas daga al-iqanu ne abinda ake nufi da al-iqanu a larabci shine al-ilmu wasu ce al-iqanu wal yaqinu abinda ake nufi shine ilmun al-istidlal wani ilimi da zaka yi dan ka kafa hujja akan wani abu ulaika ala hudan min rabbihim wa dan chaninka lalle masu waɗannan sifofi ai kalmar ulaika ana nufin ai ahlu hadhihi sifa ma abuta waɗannan sifa da aka ambata maka
ala hudan min rabbihim, tabbas suna kan shiriya daga ubangijinsu. Wa ulaika humul muflihun, kuma lalle sune waɗanda suke kan wato shiriya. Ko ne ke karanta muku? Yawwa, wa ulaika humul muflihun, kuma sune waɗanda suke kan wato rabauta. Kalmar ulaika a gurin malaman larabci da ulaika da ula'i kinaya ne na jama'a. An gane? Lafazin ula'ika, ula'ika alladhina kafaru bi rabbihim, ana nufin jama'a ce da suka kafirce wa ubangijinsa. Ha antum ula'i tuhibbunahum wa la yuhibbunakum, kaga nan bai kawo kaf din ba. Da ula'ika da ula'i duk ana nufin lafazi ne da yake wakiltan jama'a. Ha antum ula'i, ga kunan ku wannan jama'a. Tuhibbunahum wa la yuhibbunakum, kuna san kafirai amma su ba sa san ku. Wannan kaf din kaful khitab ne a gurin malaman nahwu, kafin din da ake yin magana da abokin magana. Ula'ika lahu dan min rabbihim wa ula'ika humul muflihun, kuma lalle ma'abuta wannan sifofi su ne waɗanda suke wato masu rabauta. Al muflihuna ay annajuna wal fa'izuna, fazu bil jannati, waɗanda suke kubutattu kuma waɗanda suka samu rabo, wanda sun rabauta da gidan aljanna. Wa najaw minan nari, kuma sun kubuta daga wuta. Allah sa mu cikin su. Wasu malaman suka ce al falahu yana nufin albaka'u ne. Ula'ika humul muflihun ay ula'ika humul baquna fi an-na'imi al-muqim. Kalmar al-muflihun ay ana nufin al-baqun, sune masu wanzuwa da tabbata a cikin ni'ima tabbatacciya. To menene asalin kalmar al-falahu kuma? Al-falah, falaha yaflahu falahan, ko al-muflihuna waɗanda suka rabauta. Kalmar al-falahu a larabci suka ce daga al-qat'u ne wa shakk, duk abinda za ka yanka shi kuma ka raba shi ko ka tsaga shi, shi ne al-falah. Shi yasa ma aka ce da mai shuka, mai gona, aka ce da shi fallah. An gane? Al-fallahu mai tona ƙasa. Kaga mai gona ba yana zuwa ɗauki magirbi ya yi tono sai ya sa iri ba? To wannan aikin da yake fasawan shi ne ashakku kenan. An gane ko? Shi ne al-falah, fasa abu tsagawa. To anan ne aka ɗauko wato aka ari kalmar, aka yi amfani da shi dangane da bayani akan masu rabauta. Summi al-fallahu fallahan li'annahu yashqu al-ard, an ambaci manomi ne da al-fallahu saboda yana tsaga ƙasa. To shi yasa ladanin da ya zo yana kira yana cewa hayya al-fallah, hayya alal fallah, to yana kira yalla jama'a ku taho ga manomi. Afwan ya mu'azzin, an gane ko? Wannan kenan. Shi yasa Larabawa suke cewa a irin masal din nan na Larabawa suka ce al-hadidu bil hadidi yuflahu, al-hadidu bil hadidi yuflahu, karfe da karfe ake tsaga shi. Ba na kana so ka tsaga ƙarfe, ba za ka ɗauko kara ka tsaga ƙarfe ba, ko ba ga bane, ba za ka ɗauko itace ka ce shi za ka ainihin tsaga ƙarfe ba. A al-hadidu bil hadidi yuflahu, ƙarfe da ƙarfe ake tsaga shi. An gane ku? Yawwa. To sai ce mai kuma?
Innal ladhina kafaru sawa'un 'alayhim a anbathtahum an lam tunzirhum la yu'minun.
Naam.
ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم.
شوف يجي بايتي أولئك على هدى من ربهم خب وأولئك هم المفلحون. شو يا جماعة بياني أكن su mu'mini, Allahumma ja'alna minal mu'minin. Fabada'a bil kalami 'ala al kufar fa qala innal ladina kafaru lallai waɗanda suka kafirta sawa'un 'alaihim, daidai ne akan su a anzartahum kayi a wata kira'ar anzartahum wasu na taqiqil hamzataini a anzartahum wasu kuma suna haɗe ɗaya su ishali anzartahum am lam tundirhum, kayi musu gargadi ne ko baka yi musu gargadi ba, ka ja kunnan su baka ja kunnan su ba, la yu'minuna, ai ba za su gaskata ka ba, ba za su yi imani da kai ba. Wannan a cikin ilimin Ubangiji waɗanda Allah ya riga ya kaddara ba za su gaskata manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallam kenan. Manzon Allah ya sha wahala da kafirai a Makka, babu irin rashin kirki da basu yi masa ba. Kasancewarsa dan Makka halattacce da Allah madaukakin sarki ya tashi turo manzon Allah, bai turo shi bako ba, sai turo shi dan gari. Ya umarce shi yace tashi wa anzir ashirataka al-aqrabin فَاصْدَعَ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ. Allah madaukakin sarki yake cewa tashi kai gargadi ga danginka na kusa da kai. Allah ya kaddara a wannan lokacin dangin Annabi sallallahu alaihi wasallam kafirai ne, basu yi imani da shi ba. Wasu daga cikin sun yi imani da shi, wasu kuma sun kafirce da shi, basu gaskata shi ba. Yazo ya kira fa'ammama wa khassasa, ya kira na kusa da shi, ƴaƴansa, kannansa, ya kuma kira na nesa, ya haɗa suka haɗu a kan dutsen Safa, ya ce ya ku taron mutanen Makka ‘yan uwana, kun taɓa sanina da ƙarya? Kun taɓa sanina da wata magana wacce take tawargi? Kun taɓa sanina da abin da ba shi ne ba? Suka ce ma jarrabna fika kadiba, ba mu taɓa saninka da abin banza ba, ba mu taɓa saninka da ƙarya ba. Sai ce to yanzu idan na baku labari cewa akwai wata runduna a nan bayan mu dinnan za ta zo ta yaƙe mu, za ku gaskata ni? Suka ce mun san ka da ƙarya ba, za mu gaskata ka. Sai ce to inni nadhirul lakum bayna yaday adabi shadid, ni ne gargadi ne gare ku, a gabanku kuma akwai azaba mai raɗaɗi, matuƙar kun bi ni za ku tsira, matuƙar kun saba mun kuma za ku fada cikin azabar Allah. Baffan Annabi Abu Lahab sai ya tashi sai ya miƙe yake cewa Muhammad bai ma ce Rasulullahi ɗin ba. Ali hada jama'atana, dan ka gaya mana wannan magana ta kaza kaza ka tara mu? Sai ce shi tabban laka ya Muhammad, sai zagi manzon Allah shi ne tabban laka, zagi ne. Abu Lahab yana da kuɗi, yana da wadata, wani ne a Makka, shi sa ya amfani da wannan dama da yake da ita ya ci mutuncin manzon Allah a gaban al'umma. Wannan yana daga cikin wato rashin kirki da kafirai suka fara yi wa Annabi a cikin a zaman sa na Makka. Shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa daga cikin su akwai wanda fa kai masa gargadi ko baka yi masa gargadi ba, sai imani da kai ba, irin su Abu Lahab din ne. Matar Abu Lahab saboda kiyayya ga manzon Allah fa bi take yi hanyar da Annabi zai bi, sai ta rinka sa kaya da tsatsafi, wai Annabi ya zo ya taka ya fata kafarsa, ta yi daɗi ta ji daɗi ta murna. A cikin kafiran nan ne su ne waɗanda suka ɗauki guba suka sa manzon Allah. Wata bai Yahudiya aka haɗa baki da ita, Yahudawa maƙiya Allah, mushrikai da kafirai suka ce sun gane cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana son nama, da aka ta je ta yi masa dahuwan nama, ta kawo masa da niyyar kyauta, ta sanya guba a ciki, wanda wannan guba yana ciki har manzon Allah bar duniya, guba ya mai tasiri. Yake gaya wa ɗaya daga cikin matansa na Aisha kuwata, yace wallahi ban gushe ba, ina jin zafin guban nan da naci na naman da Yahudiyan nan ta samu. Manzo Allah yana zaune, sai ta zo ta kawo Abu Arfi, shi gashi nan menene nama ne kyauta ka kawo, to an gode an gode, an gaishe ki an gaishe ki. Manzo Allah ya bude nama da sahabbai sai ya fara ci. Yana fara cin naman nan, Allah madaukakin sarki sai ya sanar da shi. A wata riwaya aka ce naman da kansa dan gidansu yayi magana ce karkaci ne akwai guba ce kaje dan gatan Allah kenan sai manzo Allah yake cewa alifi 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 ku kira matan nan shi ya san me yaji ko kuma ba lalle bane ku san me yaji yace alifi alifi a kira matan nan fa kira ta sai annabi yace bismillah ki ce wannan nama kaga ku kaga kokolwa ku to ana so kokolwa ta rinka caji ta rinka aiki kaka zama mai jakilan ne kokolwa wani lokacin zaka daure mutum da igiyar jikinsa ci wannan nama ta kici aka buga aka raya ta ci ta kici yace me ya faru kike ba zan maka ƙarya ba na sa guba ne a ciki yace shikenan wannan naman da annabi ya sa a bakinsa bai bushe ba har ƙarshen rayuwarsa sai da yazo yayi riwaya akai mutanen nan kafiran nan suka ce da annabi ba za mu imani da kai ba fa sai mun ga mala'iku ba kana cewa kana zuwa gun mala'ika ba mu ga mala'iku la ta'tiyana billahi wal mala'ikati kabila ka zo mana da Allah ka zo da mala'iku suna biye da shi wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana min al-ardi yanbu'a aw yakuna laka baytun min zukhrufin aw tarqa fi as-sama'i wa lan nu'mina li ruqiyika hatta tunzila alayna kitaban naqra'u qul subhana rabbi hal kuntu illa basharan rasula قل سبحان ربي اي قل سبحان ربي هل كنت اي ما كنت الا بشرا رسولا سبحان الله ni fa ban kasance ba face mutun ne kuma ai kake daga Allah ya za ku ce sai na fasa muku kasar ruwa yana balbala suka ce idan gaskiya kake yi mu ga wannan rana ko mu ga wannan wata ta daddatsi ta rarrabu annabi ya roki Allah Allah ya bashi dama ranan nan ta tsatsage wancan bangare na ta yi fadi a bangare can wancan bangare na ta yi fadi a kan dutse can suka gani kiru da wuzu ganin annabi tsohuwa ga rana ta baje yaya za ku yi imani suka ce a'a ba mu yadda ba muna da ƴan uwanmu da suka yi tafiya suka je ƙasashe sai sun dawo daga tafiya su gaya mana a wannan ranar sun ga rana ko wata ya haka annabi shi shikenan aka jira ƴan kasuwa suka zo kafin a tambaye su ma suka ce kai kun ga abin da ya faru a duniya kuwa ai abu kaza ai abu kaza ai abu kaza ya faru ya ka ce wai Muhammadu ne aka ce addu'a wai addu'a ya roki ubangijinsa yayi masa haka sai suka ce ba za mu yi imani da kai ba kai matsafi ne suka ce rajulun mashhur mutum ne mai tsafi da haka kafirai suna da taurin kai shi za aka ce wa mutum kafiri ne ya shiga uku shi ne Allah madaukin sarki yake cewa innal ladina kafaru lalle waɗanda suka kafirce ka yani mushrikil arab kafirai na larabawa da waɗanda ba masu ba wasu kuma kace ana nufin yahudawa ana a anzartahum kai musu gargadi ko ba kai musu gargadi ba la yu'minuna ba za su gaskata ka bayan manzon Allah kafirci kala kala ne kalmar al-kufru larabawa suna cewa an ciro shi ne daga asalinsa daga al-kafr ne al-kafr al-kufru bi ma'ana al-kafr abinda ake nufi da al-kafr shine as-satr rufe abu lullube abu shine al-kafr an gane ko shine shi yasa ma ai aka ce da masu shuka suna noma aka ce da su al-kufar yu'jibu az-zurra'a li yaghiza bihim al-kufar an gane ko wasu suka ce as-satr lullube abu al-kufr bi ma'ana al-kafr ko to me ya alakar al-kufru da as-satr me yasa aka ce da kafirci aka yi amfani da suturci abu kuma ana nufin kafirci me dalili an ambaci dare ma kafiri, dare kansa alleru akan ce da shi kafir aluga fa aluga ta larabci akan ce da alleru alkafiru. Limada sumiya alleru kafirin da annahu yasturu an-na'am, saboda yana lullube menene yawwa ko yasturu al-ashya'a bi zulmatihi, yana rufe abubuwa da duhunsa. Sannan an ambaci masu shuka, su ma mai shuka mai noma kafir ne, saboda me? Yana yin noma, yayin da yake noma ba yana, yana noma yana juya ƙasa ba, yana lullube shuka, to wannan lullubin da yake shi ne ake ce da shi al-kufr as-satr, ay li'annahu yasturu al-habba bit-turab, yana lullube ƙwaya da ƙasa. To me alakar kafirci shi kuma da wannan? Suka ce li'annal kafira yasturu al-haqqa bi juhudi, shi kafiri ai yana lullube gaskiya ne ya boye ta ta hanyar ƙaryata ta da yake, ko ba haka bane? Yayin da ya ga gaskiya ya ƙi aiki da ita, ai ka kamar ya boye ta ne. Shi sa suka ce kafirci kala-kala ne, akwai kufru al-juhud, akwai kufru al-inkar, akwai kufrul inad, akwai kuma kufrul nifaq. Wannan nau'i ne, rassa ne daga cikin rassan kafirci. Kufru al-inkar shine mutum ya san cewa lalle akwai Allah a asali, ya sani akwai Allah, ai mutum ya zamanto cewa shi bai ma san akwai Allah ba kai. Allah ya arifa Allah asalan wa la ya'tarifu bihi, shi bai yadda ma akwai Allah ba. Yanzu akwai waɗanda ba su yadda ma da akwai Allah ba, kuma ma ba sa yi tirafi da Allah. Wani cikin ɗalibai yana karatu a Ingila, ya zo hutu wata rana muke tattaunawa da shi, ya ce ka ai malam na ga abin mamaki, ya ce yanzu kaga ana ganin kafirai kafirai kiristoci kiristocin nan, ya ce wallahi mu a can ma a makarantar mu ai waɗannan masu addini ne ma, akwai waɗanda ma malam kwata-kwata ma ba su yadda wani abu Allah ba. Ya ce akwai wani aboki na an ajin mu ne ɗakin mu ɗaya, yake na ga kana zuwa kana wani sunkuyawa kana tashi, menene exercise kake yi ko me ne wannan? Yace sallah kenan. Yace sallah, me sallah? Yace yace worship ne, is a mode of worship, wani nau'i ne na anabauta. Yace to who are you worshiping, kana bautawa waye ne kai? Yace my god. Yace your god, who is your god, waye Allahnka? Yace kai yanzu ba ka san Allah ba. Sai ce kai mun proving, just prove for me, kai mun shi ka san kafir yake, dole kai mai proving, ka nuna ma dan zaka iya haduwa da wani ya ce shi bai san waye Allah ba fa, dole kai masa bayani waye Allah, ya zai ya gane Allah. Sai ce kaga wanda ya halicci wannan saman, ya halicci ƙasa, ya halicci ka kai. Sai ce okay. Ya ce wanda ya halicci wannan? Sai ce ai wannan nature ne, ai it's nature, wannan kawai yanayi ne ya kawo shi, ai kawai yanayi ne, ba wai wani ne ya yi shi ba, kawai yanayi ne, ai kamar yanda kawai za ga dare yayi, kawai za ga kuma rana ta yi, isnaita kawai. Sai ce masa amma shi kenan, tunda kana ganin akwai wanda ya halicci wannan? Sai ce to shi din, shi kuma wa halicce shi? Sai shi wannan yaron, sai ce ba wanda ya halicce shi, ai shi shine mai halittar kowa da komai. Sai ce shi gaskiya bai gamsu ba. Yace to shikenan, yace yanzu ya san wannan aikin da kuke yi? Yace yanzu ya san kana sunkuyawa, kana dagawa, kana abin nan, kana wannan, ya san? Yace kwarai kuwa. To yace yana taimakon ku ne? Yace kwarai kuwa. Yace ai wannan rigar da ka sa mashi ya baka? Yace a. Yace shi yace ka kuwa sai rigar sa? Yace a, mu musulmi aqidan mu Allah shi ya bamu, kuma shi ke taimakon mu. Yace to shikenan. Yace idan shi kuke bautawa, to me yasa yake barin ku a cikin wahala? Yace ina kallo ana nuna wa supply, za a ga wasu suna sallah, wasu kasashe suna cikin talauci da rashi. Yace to me yasa kana taimaka masa, amma shi da rike ke gama? abin da yasa na kawo muku kissan nan shine zai maka amfani wata rana wani zai iya rutsa ka fa ko a nan kasar ko a waje dole ka zama to kana da zurfin tunanin da ya kamata ka san cewa zaka iya wato iskatin abokin zancenka zaka iya sa shi ya shigo a wannan lokacin bai da bukatar aya bai da bukatar hadisi yana bukatar zurfin tunani ne da iya jidali ina fata ana fahimta to wannan su ne masu kufurin inkar kenan su ba su yi ma yadda akwai Allah ba balle ta ma su yi itirafi da shi akwai kuma kufurin juhud shi kuma shi ne mutum ya san akwai Allah ɗin da zuciyarsa ya yadda akwai Allah da zuciya amma a bakinsa ba zai tabbatar ba wannan shi ne kufurin juhud ya kore cewa a baka bai yadda da Allah ba a zuciya dai ya yadda in ya shiga wahala yana sanin cewa akwai Allah kaman kafircin shedan kenan shi shedan iblis shedani ya san akwai Allah ko ba ka bane amma kuma bai yi itirafi da Allah ba dan da ya yi itirafi da shi da ya bauta masa sannan kuma da kafircin yahudawa sun san akwai Allah a fi qararati anfusihim sun san akwai Allah amma kuma la ya'tarifuna bihi ba su itirafi da shi su ne masa da'a falamma ja'ahum ma arafu kafaru bihi فلعنت الله على الكافرين الله ce yayin da yazo musu wanda suka san shi ai sun sani a littafin su Allah ya musu bayani akwai wani wanda zai zo shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma suka mutunce da abin da muka zo musu da shi bayan wannan kuma akwai kufrul inat ko shine mutun ya san akwai Allah din a zuciyarsa kuma yayi ikirafi din akwai Allah din amma kuma wala ya dinu bihi baya yin addinin shi ya yadda akwai Allah a zuciya ya yadda a bakinsa akwai Allah amma kuma baya yin addinin Allah din wannan shine daidai da irin kafircin Abi Talib babban annabi ya yadda akwai Allah sannan kuma yana furtawa din yana ambaton Allah din amma kuma baya yin addinin Allah sai yake yin addinin iyaye da kakanni kamar yadda yake faɗa wa laqad alimtu بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا لولا الملامة أو حذار مصبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا يتشي والله ناسني الدين النبي محمد من خير أديان البرية دينا شيني ما في الخير تكا الدين التوقع بشيني لولا الملامة دابا جنجن صوران سرقيبا أذو أتشينا كوما الدين يارا na kuma addinin ƴaƴana aw hizarun masabbatin ko jin tsoron kar a zage ni la wajadta ni samhan bi zaka mubina wallahi da ka same ni nayi da anami kauya na yadda sai imani da shi wannan shine abin da ya hana Abu Talib musulunta kamar yanda hadisin Imam Muslim ya tabbatar da ƴan bid'a suke inkarin sa yayin da annabi ya zo karshen manzon Abu Talib ya zo karshen rayuwarsa yana rashin lafiya yana kwance manzon Allah ya shiga ɗakin sa saboda ya taimaka wa manzon Allah dan uwan baban manzon Allah ne Abdullahi dan haka Abdul Muttalib da yazo zai rasu yayi wasiya yake Abu Talib ya dauki annabi yace ka taimaka masa kuma ya taimaki annabi dan ko su Ali ibn Abi Talib din ba su samu matsayin da annabi ya samu gurin Abu Talib ba yakan zaunar da shi a shimfiɗar sai kuri kowa annabi yazo cikin damuwa yana cewa ya am قل لا إله إلا الله يا بفانا كتير لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله كلمة تدزن يا مكة أقولهم أبيج كفد لا إله إلا الله في من يمن ينكفر يقول إن شاء الله سنة جيفة سدامة دعوني تسكت شيء أترغب أن ملة عبد المطلب كي ينزلك ذوك يا مكة الدين عبد المطلب ذاك برع الدين إيا إذا كنو كذو كام الدين يا راه سيجو يكلا النبي متو أنا قلتش النبي يتي يا أب قل لا إله إلا الله يا بفا ناكتي لا إله إلا الله يا فدو أنه سوءكو كافران نصنا شيء مسا أترغب عن ملة عبد المطلب ينزبري ذاك كمتو كان تسكنتي كبر الدين بابنك أبو طالب سيبو دباك يتي وأنا على ملة عبد المطلب ني إنا كان الدين عبد المطلب sai mutuwa ta rusa dauke shi manzo Allah ya fita ka'ib hazin yana cikin bakin ciki da damuwa Allah saukar da ayat innaka la tahdi man ahbab walakin Allah yahdi man yasha lalle kai annabi baka shirye da wanda kaga dama shirye da wanda kaga dama hidayatu tawfiq wa innama alayka hidayatu irshadin wa bayan amma shiryewa ta tawfiki baka yi Allah ne ke shirye da wanda kaga dama shi sai annabi yake cewa duk da haka Allah ya sauka masa za a jefa shi cikin wuta amma kuma za a sanya mai gaushi daya a kafarsa dama gaushi daya a kafarsa tagun amma duk da haka za ka rinka tafarfasa masa kwakwalwarsa wanda wannan shine fa mafi saukin ne azaba a cikin wutar jahannama saboda albarkacin zikin annabi da yayi wannan shine abin da ya tabbata innal ladina kafaru sawa'un alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun khatama Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim bishawatin wa lahum adhabun adhim insha Allah ta'ala sati mai zuwa sai mu tashi akan dana akwai jawabai akan ta mai yau abin da na faɗa na daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi na kuskure Allah madaukin sarki ya yafe mana assalamu alaikum wa rahmatullahi بسم الله الرحمن الرحيم هذا سائل يقول wannan mai tambaya ne yana cewa mallan dan Allah menene sahihancin yin karatu tare da mai jan baki idan ana tafsiri idan baka iya karatun bane kake so ka koya babu laifi zaka iya yi amma kai a zuciyarka kar ka cutar da dan uwanka na kusa da kai kai a zuciyarka kada ka cutar da na kusa da kai idan kuma ka iya da wanda ku saurare shi malam mutum ne ya zo sallar isha'i sai ya samu raka'a biyu kacal biyu suka kubuce masa to idan ya tashi zai rama yaya zai karatu ne a fili ko a boye ko a bayyane akwai sabanin malamai akan wannan matsala din dangane da rama sallah bayan da mutum ya zo zai rama sallah ka dauka raka'a isha'i din mai raka'a hudu ka samu raka'a biyu sannan kuma zaka rama biyu mai risala yayi bayani a cikin risala a cikin babin da yake magana akan al'amura na sallah yayi magana akan wannan akwai wani ra'ayin da yake kuma sabanin nashi din da yawa daga cikin mutane aikin yau da gobe abinda suke shine idan mutum ya tashi sai ya tashi sai ya ramuwa ba wai ya cika ba yanzu na zo na samu limai yana raka'a biyu karshe fatiha ne zalla a boye abinda muka saba muna yi yau da gobe shine bayan yayi sallama sai in tashi in kama karatu a bayyane to wannan din kuskure ne wannan din kuskure ne akwai hadisan da suka zo da lafazin wato qada'i din amma suna nufin al-itmam ne cikawa wanda hatta a al-qur'ani ma kalmar al-qada'i din tana nufin cikawa ne al-qada'u an ramuwa ko to ta'ti bi ma'anan itmam cikawa ka san akwai bambanci tsakanin karama da kuma ka cika in an ce cikatawa za ka yi cikinan abin da ya saura a ƙarshen shi za ka kawo in an ce karama kuma abin da ya kubuce ma shi za ka ɗauko ka dawo da shi Allah madaukin sarki yana cewa fa'iza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah wadhkurullaha katiran la'allakum tuflihun fa'iza qudiyatis salatu ya za ka fassara shi yayin da kuka rama sallah fantashiru fil ard ana nufin sallar juma'a ne fa sai a ce yayin da kuka rama sallah ku yadu ku shiga ƙasa don ku nemi arzikin abinci ba haka ake nufi ba fa idza qudiyatis sala'i fa idza atmamtumus sala yayin da kuka cika sallah alqada'u bi ma'na al-itmam da haka duk wani hadisi da yazo da wannan lafazi din ana nufin al-itmam kuma wannan shine aikin salaf salih magabata na kwarai ya nuna kenan yayin da mutum isha'i ta kubuce masa idan ya zo cikawa zai za ka ɗauki sallar da ka samu liman yana yi kai a wajenka ita ce farkon sallar ka kai shi liman ƙarshen sallarsa ne, amma kai kai shi ne farkonka. Ba ruwanka da cewa ba ta yayi zalla, wannan kana bin liman ne, ya ɗauke maka duk abin da ake ɗaukewa. To in ita ce farkonka kenan, idan ka tashi me za ka hau? Fatiha kawai za ka hau, shi ne ma ya fi maka sauƙi. Da haka wanda isha'i ta kubuce mai raka'a biyu, idan ya tashi kawai yana kabbara wannan, kawai fatiha zai a ɓoye, ya tashi ya ƙaro fatiha a ɓoye. Wannan shi ne tabbata a sunna. Idan magariba ce fa, mutum ya zo ya samu raka'a ɗaya a magariba, ɗaya ko? Ya samu raka'a ɗaya a magariba. Idan ya zo yadda zai shi ne, sai da liman ya ce assalamu alaikum ko, sai ya tashi, sai ya kawo raka'a ɗaya fatiha da sura. Raka'a ɗaya fatiha da sura, sai ya sake zama. Saboda ya haɗa wannan ɗaya da ya ƙaro da ɗayan da ya samu liman, ba sun zama biyu ba? Tunda daman an ce kamiyar da abin da ka samu a gurin liman shi ne farkon sallarka. In ka riƙe wannan ƙa'idar za ka huta. To yayin da ya kawo ɗayan nan fatiha da sura ya zauna, idan ya tashi sai ya kawo fatiha kadai, shi kenan. Kuma haka ne ko azahar fa ka samu liman, rakoyin biyun ƙarshe ka samu, kana tashi fatiha kadai za ka kawo. Amma sai da yawa da mutane suka sallar isha, yayin da suka zo rama suka ji masallaci ya ruɗe, kowa yana ta karatu. Amma abin da ya tabbata sunna, kamar yadda malaman hadisi suke bayani Allah musu rahama, shine wannan bayanin da muke kuna jin insha Allah kun fahimta ko. Wannan ba Allah yake cewa Allah shi zafi ta malam, menene ingancin littafin Mukhtarul Hadith? Littafin Mukhtarul Hadith littafi ne da mai littafin ya yi shi, shi ba malamin hadisi bane ba. Mai littafin Mukhtarul Hadith ba malamin hadisi bane. Kun san a malamai akwai malaman lugha daban, su wannan sun kware ne a harkar lugha. Akwai malaman fiqh daban, akwai malaman mantiki, akwai malaman rabon gado, akwai malaman tafsiri, akwai malaman hadisi. Kun gani? To shi mai Mukhtarul Hadith yana sha'awar hadisi sosai, amma gaskiya ba malamin hadisi bane ba, kamar yadda waɗanda suka san shi suka faɗa. Sai ya tashi ya rubuta wannan littafi na Mukhtarul Hadith. Shi sa littafi ne mai kyau, amma akwai kurakurai da yawa a cikinsa. Kaɗan daga cikin kurakuran wanda suka fi komi muni shi ne, na farko dai akwai hadisai na ƙarya a ciki, akwai hadisai za'ifai a ciki, akwai hadisai munkarai a ciki. Sannan kuma zai kawo hadisi za'ifi ne sai ya ce muttafaqun alayhi. Hadisi za'ifi ne fa sai ya ce da Buhari da Muslim sun rawaito shi, ko hadisi wa Abu Dawud ne kawai rawaito shi sai ya ce rawahu al-Bukhari ko rawahu Muslim. To shi kuma mai Mukhtarul Hadith Allah masa rahama, da baki ɗaya hadisansa ya je ya ciro su ne a cikin littafin Jami'u Saghir na Imam Suyuti. Shi kuma Imam Suyuti malamin hadisi ne, amma yana cikin malaman da ake ce da su jama'a. Jama'a ma'ana malami ne da wanda yake subhanallah, wato yana tara komai ma na ilimi shi haɗawa yake. Sun komi za ga Imam Suyuti yana rubutu a kai, an ce babu abin da yake masa wahala sai lissafi, duk kwarewar Imam Suyuti. To amma lissafi yana masa wahala, lissafi ba, kusan komi za ga ya rubutu a ciki. Ulumul Qur'an shi ne, hadisi shi ne, duba alfiyarsa, duba wannan tadribul rawi, tafsiri ne za ga shi yana da shi, lugha ne yana da shi, wane ne yana da shi. To shi matsalar Imam Suyuti Allah ya masa rahama, cikin yadda malaman da suka san shi suka faɗa cewa shi malami ne da bayi da rariya a cikin karatunsa, bayi da rariya, baya tace abubuwa, zai iya kawo maka ba'ifi, munkari, maudu'i, menene duk zai kawo ma, wasu masa uzuri sun ce yana kawowa ne don ka gane za'ifin, in ba an kawo ba za ka gane shi, an kama maudu'in ne don gane shi. Wannan masu kare shi ne sune masu tawili. Sannan Imam Suyuti Allah ya masa rahama, ina so in ga muku inda shi mai misal hadisi ciro, akwai littafin Jami'us Sahih wanda Sheikh Nasiruddin Albani Allah ya masa rahama yayi wa littafin aiki, yayi za'iful jami'a da sahihul jami'a, wanda talabul ilmi ya kamata su yi wannan littafi. Littafi ne mai kyau wanda abwabul ibadat dai hadisai dai za ka ga na ƙasa ƙasan nan jiyowanci ga jejjerun hadisai dai za ka same su a cikin Jami'us Sahih na Imam Suyuti. Imam Suyuti kuma na cikin gaskiya malaman da suna ji da kansu fa, ma'ana sun yarda da kansu. Ta san akwai malaman da ba dama ne su a kansu ɗin, wato ba wai alfahari ba, amma dai lallai shi fa yana ganin ya kamata a jinjina shi. Imamu al-Iraqi ɗan uwansa Abdurrahim Zainuddin al-Iraqi yana da alfiya ta alfiyatul hadith ce ma, shi ma Suyuti yana da alfiyatul hadith. In an ce alfiya ana nufin littafi ne da aka yi shi, wato an yi shi kaman baituka, waƙoƙi ne wanda sun kusan su kai dubu, ko sun kai dubu, ko sun wuce dubu, sai a mai da su alfiya. Akwai alfiya a nahawu, akwai alfiya a cikin ilimin fiqh, akwai alfiya a hadisi da sauransu. Akwai alfiyar Ibn Malik ta nahawu ko? To yayin da ya zo rubutawa, Imam al-Iraqi ya riga shi rubuta alfiya a ɓangaren hadisi, amma Suyuti yana ganin cewa shi ba ya fi Iraqi. A cikin alfiyar da ya kawo a farko ya fara buɗewa lillahi hamdi wa ilayhi astanid wa ma yanubu fa alayhi a'tamid thumma ala nabiyhi muhammadin khayru salatin wa salamin sarmadi khayru salatin wa salamin sarmadi wa hadhihi alfiyatun tahkidura manzumatun dhammantuha ilmal athar fa'iqatun ألفية العراقي في الجمع والإيجاز والاتساق والله يجري سابق الإنسان لي وله ولذوي الإيمان. يتي ما يايو الله يبود بوديا يايو من ذا الله أوتو سلاتي فيتي وهذه ألفية تحكي الدرر وانا اللي تافلنا ودنكي مكان واقع ألفية تي cikin ilimin hadisi, amma fa tana kama da lugu'i saboda kyanta. Kaga ya fara gyara kayansa, ta yi kama da lugu'i. Manzumatun dhammantuha ilmal athar, na yi ta da waka ne amma tana bayani akan ilimin mustanil hadisi. Sai sake ce maka fa'iqatun alfiyatul iraqi, amma fa ta fi alfiyar Iraki da kuka sani, ta wuce ta. Kaga wannan maganar gaskiya Suyuti ba shi ya kamata ya faɗi wannan maganar ba, kun gane? Wa ya kamata ya faɗa? Wani ne ya kamata ya faɗa, ba shi ba. Amma sai ce fa'iqatun ko fa'iqatan alfiyatul Iraqi, ta wuce. In an ce faqa ya fuku sama yake da shi, ta fi alfiyatul Iraqi. Ta yaya? Fil jami'i, wajen wato haɗo matsaloli na ilimin hadisi. Wal ijazi, sannan kuma a baka shi a taƙaice. Wata saƙi da haɗuwar zancen daga wannan sai wannan, amma ta Iraki ba haka take ba. Sannan kuma wani abin da zai daɗa baka mamaki sai ce wallahu yujiri sabi zal isani, Allah maɗaukakin sarki wato ya sakanya kyautatawa mai yawa. Allah ya sakanya kyautatawa mai yawa. Me kun yace Allah sakawa Iraki? Sai ce li, Allah saka min ni da farko, walahu da kuma Iraki ne. Ni na walahu wali da wil imani. Ina fata ana fahimta. Almuhim shi Imam Suyuti yana cikin malaman da suke da wannan. Alhamdulillah, Allah masa rahama, yayi wa addinin Allah aiki sosai gaskiya. Wani kana malamai daga baya sun bibici littafansa, sun tsatsamo abinda ba mai kyau bane, sun wawwanke, sun fitar da mai kyau din. To mai muktar hadith a cikin littafin Imam al-Iraqi Suyuti ya ciro Jami'us Saghir, ya yi muktar hadith. Almuhim dai gaskiya ga ɗalibin ilimi, in zai karanta muktar hadith ya samu malamin hadisi, saboda malamin hadisi shine zai iya gane wannan hadisin na Bukhari ne ko ba na Bukhari ba. Amma alhamdulillah na san cewa akwai ayyukan da aka yi musu a nan kusa-kusa. Na san akwai malaman da sun ɗan yi musu aiki, wani kana aikin da ba. Akwai malam Kabiru Kofa, ɗaya daga cikin lecturori a legal HOD na legal kenan nan Kano. Akwai kuma malam Malam Ahmad Murtala a jami'ar Bayero shi ma yayi wa Mustafa hadis aiki yayi aikin littafin gabaki daya ya fitar da masu kyau da marasa kyau kuma yayi kyakkyawan tafsiri muna fatan Allah ya sare musu su fitar da waɗannan littafai abinda na faɗa na daidai okay to wai ga tambaya daga mata ko to kun ga mun manta mun dan taba ko kadan a cikin karatu to wannan tana cewa malam dan Allah ina so a dade yi wa ɗan uwan mu mata bayani dangane da suturar da ya dace su dinga sawa hakikanin gaskiya yana cikin musiba take damu wannan al'umma din rashin sanya hijabi da lullube jiki musamman ga mata su mata suna daukan cewa bayyana jikin su din nan wai shine wannan kuma wallahi ba shine ci gaba ba kuma shine daukarwa iyakar tsanci ta ga mace tana tafiya tana bayyana tsaraicin ta yanzu dai kin fito titi kin bayyana kirjinki a waje ko kin sanya matsatsan zani ko kin sanya matsatsiyar riga ko kin fidda gashinki a jiki irinki dubu miliyan bila adadin a gari duk yanda kika kai da matsayi mutum yana fita bakin titi kafin ka tsallaka inda zaka je gurin aiki zaka ga wacce ta ninka wata haka kuke Allah ya ku wannan tabota wannan tabota to me yasa ba za ku bi Allah ba ku manzo Allah ku bi umarnin Allah da Allah ya faɗa ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika ya kai manzo Allah ka gaya wa matanka wa nisa'il mu'minina da matan mu'minai da ƴaƴanka da matanka da ƴaƴanka da nisa'il mu'minina yudnina alaihinna min jalabibihinna su saukar da jilbab din su anke jilbab wannan riga da mata suke sa su lullube jikin su Allah cewa ya ai kasa da shi a ka'ida fa so ake kayan ku sa ya kai zira'i guda ma yana jan kasa bayan ya rufe jikin ku sai an samu zira'i yana bin kasa iri da cikin matan annabi suke cewa to ya za aka ce ai abinda kuka diba na datti in kun zo kun wuce gurin da babu datti ya wanke wannan kadan ta dan kun lullube jikin ku amma yau mata subhanallah maza aka ce su dangale wandunan su kuma suka saukar suka ci take wandunan su kuma mata aka ce su saukar su kuma suka dage ka ga mace tana tafiya kana ganin cinyarta bacci na tafiya kana ganin igiyar brazier da tasa ta sanya matsatsan kaya kuma ku sa ku ta tsiraici mala'ikun Allah suna ta la'anta ku ne amfanin wannan abin da fa komai ciwo uba yanzu yana ganin yarsa ta fita ai kwalliya sai a ce to ƴan mata za a fita budurki sai an dawo wannan